Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masaranmu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da Lordaniya da tashar Mutavi Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko ko sashen hausa.com. Masarare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokai muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 27 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanun labaran duniya.
Ana tuhumar wani dan jihar Florida da laifin aikawa da wasu bamabamai ga wasu fitattun Amurkawa. Rahotanni na nuna cewa gwamnatin Trump na duba yiwuwar amfani da ikon shugaban kasa wajen hana bakin haure ketare kan iyakar Mexico da Amurka. Sannan babban hafsan hafsoshin sojin Amurka ya ce matakan da ake kokarin daukawa a diplomasiyance na iya kawo jinkiri ta fuskar harkokin soji.
Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga Nigeria, inda rundunar sojan Nigeria na Operation Lafiya Dole ta mika wasu yara da dama tare da dastash ceto daga kungiyar Boko Haram. Za mu ji a gwamnatin Borno.
Allah ne ya kaddara wannan abin da suka tarar da kansu a ciki din, ba da son su ba sun zama victim, yara ne kanana.
Haka kuma za ku ji mu tafe da wani rahoto daga jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da taro akan dokar da ta shafi bakin haure.
Wannan tattaunawa da muke yi a jujuji ne na Niger, muka tattaro muka zo muka ce a tanta muna saboda san wannan doka da aka hiddo.
Sannan kuma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk sai bayan kun gama da jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani dan jihar Florida mai dadaddan tarihin aikata miyagun laifuka ya shiga hannu, kuma har an fara tuhumar shi jiya Juma'a da laifukan aikawa da kunshe-kunshen bamabamai a kalla 13 wasu sanannun masu sukar shugaban Amurka Donald Trump, a cewar hukumomi. Attorney General din Amurka Jeff Sessions ya gaya manema labarai ana tuhumar Sasher Sayok, dan shekaru 56 da haihuwa, mazaunin Aventura, jihar Florida, da aikata manyan laifuka guda 13, ciki har da aikawa da sakon bamabamai da kuma yin barazana ga wasu jami'an gwamnati. Ya ce Sayok na fuskantar shekaru 48 a gidan yari muddin aka same shi da laifi. An aika da bamabamai haɗin gida ne ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama da sauran manyan jami'an Democrat, irin su tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da tsohon Attorney General din Amurka da wasu 'yan majalisar dokoki da 'yan jam'iyyar ta Democrat da kuma tsohon shugaban hukumar leken asirin tsaron ƙasa John Brennan. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa yau Asabar cewa dole ne Amurka ta damu da yadda aka kashe Jamal Khashoggi a cikin wani ginin dimulmasiya. Idan wata ƙasa ta ki mutunta dokoki da ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa, hakan na iya barazana ga zaman lafiyar yankin a daidai lokacin da ake matukar buƙatar kwanciyar hankali, a cewarsa a wata rubutacciyar takardar da ya gabatar a taron Manama na shekara-shekara kan batun tsaro wanda ake a ƙasar Bahrain. Sakataren tsaron Amurka ɗin ya ce tunima sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya soke bizar zuwa Amurka na wasu 'yan Saudiya, kuma za a ɗau ƙarin matakai kan waɗanda ke da hannu a wannan al'amarin. A halin da ake ciki kuma, rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce Sala bin Jamal Khashoggi, ɗan jaridan nan da aka kashe a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya, ya iso Amurka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rahotanni na nuna cewa gwamnatin Trump na duba yuwar amfani da ikon shugaban kasa wajen hana bakin haure ketara kan iyakar Amurka da Mexico a daidai lokacin da wani ayarin bakin haure ke dannawa zuwa Amurka daga Mexico din. Rahotannin kafafen yada labarai sun ruwaito wasu jami'an gwamnati da aka saka sunayensu suna cewa gwamnati na nazarin dokoki iri-iri waɗanda za iya amfani da wasu su bisa ga hujjar buƙatar tsaron ƙasa saboda takaita yuwar kutsowar bakin hauren don neman mafaka a nan Amurka. Ko da yake rahotannin na nuna cewa har yanzu ba a yanke shawara kan batun ba tukunna, lauyoyin harkokin shigi da fici sun gaya ma muryar Amurka cewa za a gaggauta kalubalantar hakan a kotu muddin aka ɗau wannan matakin. Babban hafsan hafsoshin sojojin Amurka General Joseph Dunford ya ce matakan da ake kokarin daukawa a diplomasiyance a yankin ruwan Koriya na iya kawo jinkiri ga harkokin soji cikin watanni masu zuwa a daidai lokacin da shugabanni ke kokarin daidaita matakan soji da na siyasa wanda hakan ke da sarƙaƙiya. Gwargwadon ci gaban mu a diplomasiyance, gwargwadon yadda jagororin soji za su dan dakata, abinda General Dunford ya gaya ma manema labarai kenan a wani babban taro a ginin Navy League da ke bayan garin birnin Washington a jiya Juma'a. Kalaman janar ɗin na zuwa ne mako guda bayan da Amurka da Koriya ta Kudu suka soke wani babban atisayen soji na bai ɗaya wanda shi ne karo na biyu. Mayakan Palestine sun faɗa yau Asabar cewa za su daina kai harin roka kan Isra'ila daga Gaza bayan da Masar ta shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. An cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta tabbata za ta tabbata a madadin daina takala da Isra'ila za ta yi. A cewar mai magana da yawun kungiyar da'awar jihadi Dawud Shihab, nan take dai babu tabbacin hakan daga bangaren Isra'ila. Yau Isra'ila ta ce ta imanin cewa Iran da Syria na da hannu a harin rokokin da ake kai mata daga zirin Gaza wanda aka fara tun daga ranar Juma'a aka kuma daina yau dinnan Asabar. Kasar Sri Lanka na fuskantar wani rikici mai alaka da kundin tsarin mulkin kasar. Shugaba Maitripala Sirisena ya dakatar da majalisar dokokin kasar a yau dinnan Asabar har sai zuwa ranar 16 ga watan Nuwamba. Shugaban ya maye gurbin Prime Minister da tsohon shugaban kasa Mahinda Rajapakse. To sai dai jami'an gwamnatin Wickremesinghe sun ce wannan matakin tamkar wani juyin mulki ne aka yi a kasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau sai rahotanni mu kuma za mu soma ne da rahoto daga jihar Borno, inda rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ta mika wasu yara maza da mata su 28 da aka kwato daga 'yan kungiyar Boko Haram zuwa ga gwamnatin jihar ga wakilinmu Haruna Daudabiyu da cikakken rahoto.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke aiki a shirin arewa maso gabacin Najeriya ta mika wasu matasa da 'yan mata 28 da ta ce sun yi ta'ammali da miyagun makamai da kuma aka ceto daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ga gwamnatin jihar Borno. Komandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole, Major General Abdi Kwani, da ya mika waɗannan mutane da ya ce sun ceto su ne daga wurare daban-daban kuma sun samu kansu ne cikin wannan hali sakamakon tista ta musu da 'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka yi na ɗaukan makamai ƙarfi da yaji. Don haka ne suka mika su ga gwamnatin jihar. Waɗannan matasa dai su 24 ne maza, yayin da guda hudu suka kasance mata, kuma dukkaninsu masu ƙananan shekaru ne da babu wanda ya haura fiye da shekaru 18. Bayan mika sun ne dai, sai Major General Abba Dikun ya ba waɗannan matasa jawabi da majan hankula kamar haka.
Yau za mu tabbatar cewa kun koma gida. Muna fata cewa ɗan zama da kuka yi da mu na 'yan kwanaki ɗin nan an ka nemi a tantance domin a mai da ku ta hanyar zama lahiya da kuma hanyar adalci za ku taimaka mana ku tabbatar cewa kun yada irin wannan gudunmawa din don a samu kwanciyar hankali da zama lafiya. Da haka nan mu miƙa ku wa jami'an gwamnati, ya zama wajibi a kanmu, ya kuma zama wajibi a kansu su ma su yi abin da ya kamata don kowa ya koma rayuwarsa, wanda zai koma makaranta ya koma makaranta, wanda kuma zai je kama sana'a ya kama sana'a, mata kuma inda suka kai aure su je su yi aure don su daraja kansu, don su ma su zama iyaye wanda za su ladabtar da yaransu su ma wata rana. Saboda haka nan Allah kuma ya ba ku zama lafiya, Allah kuma ya yi maku ɗaukaka, Allah kuma ya kare ku da kowane irin bala'i da kuma da kowane irin sheri, Allah kuma ya raba ku da tsotsayi din da zai sake baida ku ta wani irin hali din da kamata ba.
Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima, wanda director a ma'aikatar mata da walwalan matasa Dr. Hawa Mai Musa ta wakilce shi, ta kira ne ga iyayen waɗannan yara da ma 'yan uwansu da su yi hakuri su karɓe su ba tare da nuna musu kyama ba.
Allah ne ya kaddara wannan abin da suka tarar da kansu a ciki din, ba da son su ba sun zama victim, yara ne kanana. Kuri a karɓe su, tunanin da ake musu cewa su Boko Haram su kuma ba haka bane. A cikin wannan kwashe-kwashen Boko Haram da aka yi din ne sai suka zama victim. So yanzu sojoji sun duba cewa su din su victim ne, su ba Boko Haram bane, lafiyan su kalau, mun duba su, ayi hakuri a karɓe su, a sa makaranta, a koya musu sana'a, wanda mai da zai je noma ya je noma, amma for now din mu za mu karɓe su mu zama mu ne iyaye a wajen su, kamar iyayen nasu.
Shi ma wakili a asusun tallafa ga kananan yara Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Geoffrey Jumba, cewa yayi.
As UNICEF, we will not abandon these children. We will follow up with them even after they have left the transition center to see how they are integrating and where we will notice some gaps. Again, we will not hesitate to step in to assist, because it is very easy for these children to go back to where they came from. So let us make sure that we realize that danger is there.
Yace a matsayin mu na wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya, zamu watsi da waɗannan yaran ba, zamu ci gaba da bibiyan su ko ma sun baro inda ake rike da su wajen ba su kulawa, don mu ga yadda ake karban su. Inda muka ga kuma wani matsala, ba za mu kasa a guyo ba wajen ganin cewa mun shigo, don mu taimaka, don wannan abu ne mafi sauki ga waɗannan yaran su saki komawa inda suka fito. Don haka dole ne mu sa akan mu cewa ana iya fuskantar irin wannan kalubale. Haruna Dauda, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da taron alƙalan manyan kotunan Nijar da kotun ɗaukar ƙara a birnin Agadez. Taron zai duba inda aka kwana game da dokar nan mai haramta safar bil'adama bakin haure da hana fitowar miyagun ƙwayoyi. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Mama Bako ya haɗa mana.
Alƙalle na manyan kotuna da na kotun ɗaukar ƙara na jamhuriyar Nijar ne da suka hito daga jihohi 8 na ƙasar, suka haɗe a garin Agadez da ke arewacin ƙasar domin tattaunawa game da dokan nan mai takawa masu safara da ayyukan bakin haure da ma fatocin bil'adama da miyagun ƙwayoyi burki. Malam Sadu Saloke shi ne gwamnan jihar Agadez a lokacin da yake jawabi a wurin buɗe taron a birnin Agadez. Halartar ku a wurin wannan taron na ƙarin sani ya samu jin daɗi sosai da ma yin murna. Hasali ma yana nuna irin yanda kuke girmama doka. A nata ɓangaren shugaban ma'aikatar da ke kula da yaƙi da safarar baƙin haure da bil'adama da ma fataucin miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar Nijar ta bayyana irin gurin da hukumomin ƙasar ke son ganin an cimma a wurin wannan taron. Tun 'yan shekarun da suka gabata, ofishin ministan shari'a na wannan kasar ya kawo sauyi domin yaƙi da miyagun ɗabi'u da ta'addanci da ke faruwa a cikin wannan zuwa waccan iyakokin ƙasashenmu. Akan haka ne ofishin ministan shari'a ya mayar da hankali akan ta'addanci da ma safarar bil'adama da na baƙin haure da fataucin miyagun ƙwayoyi. Sai dai a namu ɓangare, a lokacin aiwatar da wannan dokokin mun ci karo da matsaloli da rashin fahimta. Daya daga cikin waɗanda suka tsara wannan taron cewa da mamman Salisu Lawali ya yi muna ƙarin bayani game da makasudin shirya wannan taron.
Wannan tattaunawa da muke jujuji ne na Nijar muka tattaro, muka zo muka ce a tantama na saboda san wannan doka da aka hiddo ta bisa wannan zanci wanda na makutun yanzu don ku san yane kamata ya yi data kuma shi gane yane abe yake saboda har yanzu akwai wanda ba su iya ganiya ba yadda take don ku suna game abubuwan don shine muka ce ya kamata a musu kwatanta musu duka da ya kamata a yi aiki don nan doka kuma ka kare hakkin wanda ya kamata ga rake shi cikin wannan harka to tsara da muka shi kwana uku ne muka tsara shi don ku duk kullun za a zo a tamna a dauki wannan bangare a tona fasa gare shi
taron zai dauki kwanaki uku tare da halartar alƙalai hukumomin kasar ofishin majalisar dinkin duniya mai kula da yaki da fatawcin bil'adama da mamiyagun kwayoyi a birnin Agadez Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako daga birnin Agadez ke kasar Niger yanzu sai mu leka Abuja yayin da yawan jama'a ke ci gaba da karuwa a kasar ina mafita take ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton
Najeriya wacce ke sahun gaba wurin yawan jama'a a duniya kazalika na ƙara samun ƙaruwar jama'a cikin gaugawa duba da yanayi da tsarin yadda ake haihuwa a cikin ƙasar na tambayi Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ko ta yaya yake kallon wannan al'amari
sanin kowa ne cewa a ta haihuwa rututu haka ya da hadari kwarai da gaske musamman ma idan ba an dau matakai na tabbata cewa su waɗanda ake haihuwan suna da abin da za su dogara da shi ba wato musamman ma ta fannin abinci ilimi ilmantarwa lafiya da kuma sauransu to shi yasa kasashen duniya manya da kanana suke daukan matakai na ganin cewa a yayin da al'ummomi suke karuwa akan kuma dau kwararren matakai a tabbatar da cewa yawan jama'a bai zo ya zama matsala ba to ni ina ga babbar maganan kenan
masana tattalin arziki irin su Abubakar Ali na duba tsarin karuwar jama'ar da yake ganin yana da kyau iyalai suke bada tazarar haihuwa
yakan sa koshin lafiya na iyalai na uwa da na jariri to duk inda ka samu mai lafiya to zaka gani tattalin yana da alaka da tattalin kuma yakan bada dama da iyali da kansu su tsara yadda za su gudanar da daukan dawainiyan wannan iyali din nan na wajen lafiya na wajen makaranta na wajen ciyar da su da abinci masu lafiya abinci masu ingantattu masu kyau saboda haka ba za ka raba lafiya da kuma arziki ba tare suke tafiya
to ko akwai alaka tsakanin yawan jama'a da ci gaban kasa har ila yau ga Dr. Abubakar Umar Kari
ai alakan mako kwara ce kuwa daman shi ci gaba yakan gini ne akan gishikai daban-daban kuma har da hayayyafa da kuma karuwar jama'a duk wata ƙasa da al'ummar ta suka karu to idan ba a dau waɗansu matakai ba to wannan karuwan za ta iya zama matsala
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mun gode Hassan Maina Kaina yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na daya na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Yanga da Aminu Kano mai da Garko kan tarihin masarautar da take jihar Bauchi idan su Aminu na saurare to ga ansar tambayar ku da wakiliyar mu Tajjaz Zainab Babaji ta samo daga masanin tarihi Abdul Muminu Aliyu Bununu wanda yace
tarihin da idan za a fara ne da cewa daga bununu suke kuma daga bununun nan tako ne na tuntuli kuma shi ne sarkin bununun na tara a wata ruwa kuma na goma shi tuntuli ya haɗu wa'ansu ɗaya biyu ɗaya talak ɗaya kuma bisake to talak da bisake ɗin nan har sun kai wani lokaci a rayuwa sun muhimta ba su yi mulki ba to lokacin around 1839 haka lokacin an tsazami kamar matsala da Bauchi saboda shi tuntuli yana ganin kamar mutanen Bauchi suna so su mamaye su ko ma su gana da su sai ya tura mumini kuma a lokacin ya kama hanya suka zo kadar yana mulki a Bununu ya bar da su tsaye da ya zo da a ran 1941 kenan
shekara ta
su jama suna sun karbi su zuwan gara wannan don sun zauna kusa-kusa da su su ba su hau zama sosai ba ba su kuma sauka kasa ba kamar daga ba lokacin duk kurma sai suka rika dauka to kafin duk kurma ya rasu a 1927 wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa Mr. Bedzel missionary ne to Bedzel din nan sai ya zama na ya zo spreading Christianity ne to yana ta haka dai yana samun magoya baya duk da zuwan har ya zo 1927 kin gane ya zo wannan lokacin ya tarar duk kuma na da rai ba su daɗe da shi ba sai Usman Malaika ya karbi mulki bayan rasuwar duk kuma to zuwan Usman Malaika kuma da masu tuntun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba to sai a 1927 zuwansa shi Malaika sai ya jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai kara muradin da Usman dan Hodiya ya zo da su kenan to zuwansa din sai kodin wa musabbal mataloli sai da mana lallai dole kai ya ga wanda da ya yarda da su ko ya ce suka shiga suna fata saboda wasu abubuwa da cin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abin masu gari sun zo da irin nasu in ga dole ka sami matsala to wannan ne yasa sai musabbal ma sai da abin ko ba zai yi ba ya koma kasar sa to Usman Malaika duk wani shugaban da za a fada dai za a fara ta'allaka ci gaban daga Usman Malaika shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977 to 1977 da ya rasu sai ɗansa Bilyamin Usman sai ya karɓi mulki to Bilyamin Usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarin sa don ya karantu ya yi wasu abubuwa shi ya shiga duniya ya kafin su san tura yana ya ɗansa shige su an ɗauka ɗan ba su ya hau mulki a 1977 ya zo ya rasu a 2009 rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Usman shi ne sarkin da suna
da a baya ana tunanin cewa su mutanen da sun nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka
to zai da cikin sanar abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Guinness Adventure in Africa a cikin na zai yi na inda jara suka kawo da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a sami alaka ta yare wanda wasu kalmomi za su kwata dai za a samu wa'ansu da za su zama daidai ko mun kwatanta kalmomin jaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya sun ga babu alaƙar yare to hakan shi ya sa muka daka bincike ya daɗa tura mu gaba har zuwa inda na yi bincike na rubuta wannan littafin Ingilis and the Two in Africa ɗin da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa zai zama ina pre-emptying wannan na littafi na ne.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulminu Aliyu Bununu da wakiliyar Mutajos Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11:28. Yanzu kuma ga shirin na gaba labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaicen wani dan jihar Florida mai dadaddan tarihin aikata miyagun laifuka ya shiga hannu kuma har an tume shi jiya Juma'a da laifin aikawa da kunshe-kunshen bamabamai a kalla 13 masu sukar shugaban Amurka Donald Trump a cewar hukumomi.
Da takaitun labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayin gabatar muku da shirin da kuma Solomon da ya hada shirin da Bad Umarni sai injin namu zanga-zanga ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lahiya.
24 heures sur 24, VOA Afrique.